الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin da aka sa masa suna jajjinawa da ɗaya daga cikin malaman mu na wannan gari shine Malam Muhammad Kabir Ahmad, Allah ya ji danshi da rahama. Bayan haka kowanne mako mukan yi karatu a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Ahkam, sharhu Umdatul Ahkam na Sulaiman ibn Muhammad Al-Hamid. Wannan kuma shine zai zama darasin mu na 91 a cikin wannan littafi. Na'am, 92 ko? To zai zama darasinmu na 92 a cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah Ta'ala ya mana mawafaƙa wajen faɗa da karantawa da fassarawa da kuma fahimtar abin da hadisan suke ɗauke da shi na saƙo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa. Idan ɗan uwa ba su manta ba, muna cikin kitabu Hajj, mun karanta hadisai guda biyu wanda suka yi magana akan ainihin miƙati da alhaji ya dace yayi ya ɗauki ainihin haraminsa. Wannan hadisan da za mu karanta na gaba kuma suna batu ne akan wanne irin sutura alhaji zai sa idan ya zo zai yi aikin haji, sannan kuma me ya kamata alhaji ya kiyaye a lokacin aikin haji, lokacin da yake sanye da waɗannan ainihin kayayyaki na aikin haji. Bari roƙon Allah ya datar da mu. Za mu tashi kan hadisi na 214 a nawa bugu, hadisin Abdullahi ɗan Umar. Haka ne ko? To, ga yadda malam ya saka wannan hadisi a cikin wannan littafi. Ya ce an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna rajulan qala يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسحه زعفران أو ورس. هذا الحديث متفق عليه. وللبخاري لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث رواه بخاري ومسلم أو متفق عليه. وأنجي هنا حديثي لقى عبد الله بن عمر. من سواه عبد الله بن عمر قوات الساتي بين بطو أكن أينهم wani ɓangare na rayuwar Abdullahi ɗan Umar da irin yadda yake tsayuwa akan abin da shari'a ta tabbatar irin yadda yake koyi da bibiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar. Haka mutum ne mai kokari wajen bibiyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, kuma yana daga cikin matasan sahabbai wanda aka san shi da yawan ibada. Mutum ne mai yawan bautar Allah. Abinda zai karantar da mu haka, cikin malaman tarihi sun ce yayi umara guda dubu, yaje yayi umara ɗaya har guda dubu. Haka wanda yake gwada maka mutum ne mai yawan ibada. Wannan shi ya kawo mana wannan hadisi. Allah ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Yace anna rajulan, lalle wani mutum ba san shi ba. Ya zo da indefinite article, shine rajulan ba san wannan mutum ba, ba a ayyana ba. Kala sai wannan mutum yace ya rasulullah, yace ya manzon Allah, ma yalbisul muhrimu min as-siyabi, mutumin da ya ɗauko niyya zai aikin haji, wannan irin tufafi zai sanya a jikinsa? Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace la yalbisul qamisa, wanda ya kudirta niyyar aikin haji ya je miƙati zai kudirta niyya ta ɗaukar hajjinsa, irin salon da zai yi wajen aikin haji. Kamar yadda muka faɗa, akwai salo da ake aikin haji guda uku: akwai tamattu'i, akwai qiran, akwai kuma ifradi. Wayannan su ne nau'ukan aikin haji guda uku wadda mutum zai zaɓi ɗaya ya yi riƙo da shi har zuwa lokacin da za a haɗa aikin haji. Sai dai saboda mu al'umma ce mai rayuwa bisa sauƙi da aminci, yawanci alhazai sun fi yin tamattu'i saboda ya fi sauƙi. Kuma akwai ainihin mai sauƙi a cikinsa. Don haka idan mutum ya zo miƙati zai ainihin ƙudurta niyya na aikin haji. Bayan ya ƙudurta, zai tuɓe kayayyakinsa ɗinkaku. Shi yasa a nan sai manzon Allah bai ce wa wanda ya tambayar ba ya sa kaza da kaza, sai ce masa ga kar ya sa kaza, kar ya sa kaza, kar ya sa kaza. Yanzu kenan maimakon a gaya masa kai tsaye a ce a abu kaza da abu kaza za ka saka, sai ba a faɗa masa haka ba. Sai aka faɗa masa abin da aka hana ya yi amfani da shi a lokacin da ya ƙudurta niyyar aikin haji. Sai manzo Allah ya ce masa wala la yalbisul qamisa, wanda zai yi aikin haji in ya zo sanya harami to ba zai sanya riga ba, shine al-qamis. Wala al-ama'ima, sannan ba zai yi rawani ba. Wala sarawilat, sannan ba zai sanya dogayen wanduna ba ko wando. Wala baranisa, sannan ba zai sa riga wadda take ɗauke da hula ba. Akwai su Larabawa suna da rigunansu wadda suke sanyawa, amma a haɗe da hula a jiki. To in mutum ya zo zai sanyi, zai ɗauki harami daga cikin kayan da aka ce kar ya saka, to kar ya saka irin wannan riga da ake ce mata barnas. Ina fatan fahimta. Ma'ana riga ce amma a haɗe take da hula a haɗe take, to baya saka irin wannan, ita ce baranis. Wannan kifaf, kuma mutum ba zai sa hufi ba. Sai manzo Allah ya ce illa ahadu, sai dai wani mutum guda ɗaya wanda la yajidu na alayhi, bai samu takalman da zai sa ba. Bal yalbas khuffain, to sai ya sanya hufinsa guda biyu. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal yaqta'huma, amma idan yazo sai ya yanke su asfala min al-ka'bayn, kasa da idan sawu. ada idan zaka sako shi wani hubbi yana rufe idanun sawunka to in kazo zaka sanya hubbi saboda baka da takalmi sai ka sa ko wuka ko almakashi ko rabu sai ka yanke ainihin tsayin hubbi sai koma kasa da idanun sawunka sai zama kamar irin yar safan nan gajeriya wanda ake sakawa sai ka sanya shi haka wannan shine manzon Allah yace ayi sai yace wala yalbisu siyaba shay'an masadu za'afran ko mutum ba zai sanya tufafi ba wanda tufafi duk tufafin da tiraran za'afran ya taba shi yana wanda yake sanye da harami baya ta'ammuli da tilare ina fata ku fahimta ballantana tufafin da irin wannan tilare ya taba aka ce ba zai saka ba awwar su ko kuma tiraran warsu shi ma ba zai sanya tufafi wanda irin wannan nau'in tiraren ya taba ba wannan a wannan riwaya kenan ta Muslim sai ya ce walil Bukhari a wata riwaya da aka samu ta Imam al-Bukhari sai ya kala ya ce wala tanqibul mar'ati ita ko mace ba za ta sanya niqabi ba ina fatan fahimta sannan wala talbisul kaffazai ba za ta sanya warwaro a hannunta ba ko mun duwa a kafarta da waro da kafannunta ba za ta saka ba wannan ya gwada mana irin tufafi da ba a so alhaji ya yi ta'ammuli da su a lokacin aikin hajji lokacin da ya sanya harami ya yi niyyan aikin hajji to zai nesanta kansa da waɗannan nau'ukan tufafi ba zai yi amfani da su ba bari mu karanta hadisi na gaba sai mu dawo mu bi kalmomin da suke cikin hadisi sai hadisi na gaba shi hadisi daga Abdullahi ɗan Umar shi hadisi mai lamba ta 215 jan Abdullahi ibn Abbas رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بأرفات من لم يجل علي نعليني فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليزبس سراويلا يعني للمحرم وأولنا الرواية داك ساموكوكما أولنا الحديث نابلاي أن أباس مسمى يابلاي أن أباس yana cikin manya-manyan malaman musulunci amma lokacin da manzon Allah yake raye har manzon Allah ya bar duniya Abdullahi dan Abbas yana cikin matasan sahabbai shi ba babba bane a lokacin yana yaro cikin ainihin sahabbai amma kuma yana da fahimta mai karfi shi sa ya tabbata cewa lokacin Umar dan Khattabi yakan jawo shi cikin majalisinsa to akwai dattawa a majalisin sai ba sa jin daɗi su ma suna da ƴaƴa irin yara irinsa yaya ba a jawo su shi za a dinga jawo shi cikinsu to Umar sai ya gane cewa manyan sahabbai ba sa jin daɗin wannan abu sai ƙoƙarin gwada musu menene hikimar da ya jawo Abdullahi ɗan Abbas kusa da shi wataran sai jefa musu tambaya sai karanta suratul bayyina idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba bayan ya gama karanta wannan sai jefa tambaya a waɗannan dattawan sahabbai yace mai kuka fahimta da wannan sura kowa ya faɗi abin da ya fahimta bayan sun hada sai waiwaya wajen Abdullahi ɗan Abbas yana yaro yana matashi ya ce kai ma fahimtar ka iri ɗaya da tasu ya ce a'a ya ce me fahimtar ka sai ya ce wannan sura tana batu ne akan ajalin manzon Allah cewa lokacin rayuwarsa ya karato da zai bar duniya to da ya faɗi wannan sai ya ce to kun ji dalilan da ya sa nake kawo shi kusa da ni a ce Umar ɗan Khattabi yakan kawo makarantar alƙur'ani su kewaye shi saboda in an yi wani abu idan zai wani abu sai su karanta masa alqur'ani. Wata ran wani mutum yana da dan uwansa, dan uwan kuma yana da kima a gun Umar, da haka sai wannan bawan Allah ya ce wannan mutum wane ta mun hanya mana na ga shugaban musulmai, sai ce inda wannan ne zan kai ka. Sai ya dauke shi suka shiga, suka shiga wajen Umar ya gabatar da shi. Kawai sai mutumin nan ya saki baki ya dinga kalmomi marasa kyau, ya dinga kaza kaza, abin ka ce mai Umar ya kusa da har ya zo wuya, ya yi yunkuri zai tashi. Wayannan su Abdullahi dan Abbas sai suka karanta masa ayan Qur'ani, suka ce Allah ya ce kuzul aqwa wa amur bil urfi wa arin al jahil wa inna hadha la min al jahil. Kace Allah ya ce kuzul aqwa, kai riko da sauki, kai umarni da abu mai kyau, ka kawar da kai daga jahilai, wannan yana daga cikin mutane jahilai. Sai Umar ya koma ya zauna, suka ce wa kana waqafan inda al kitabi. Umar bai keta da hadisi, bai keta da aya, daga ana karanta masa aya sai koma ya zauna. To yadda Abdullahi dan Abbas su suke kewaye da Umar, don a gwada muku cewa Abdullahi dan Abbas masani ne sosai. Lokacin da aka samu rigima ta Khawarijawa tsakanin Sayyidina Aliyu da ainihin waɗanda suka zo suka yi suka ce rafadna anka, sai ya kafa kwamiti. Da ya kafa kwamiti sai ya sanya Abdullahi dan Abbas a matsayin shugaban kwamiti. Kafin su tafi sai ya tambaye shi, ya ce in ka je wajensu da me za ka yi hukunci? Sai ce zan yi da Alkur'ani. Sai Sayyidina Ali ya ce masa innal Qur'ana lahu wujuh, shi Alkur'ani yana da fuskoki, in ka fito ta nan wani zai iya fito maka ta nan. Abdullahi dan Abbas sai ya buyi kirji, ya ce Qur'ani ai dan gidanmu. Idan ana gada masa ya san Qur'ani, dukkanin da aka shiga zai san. Kuma annabi ya masa addu'a ya ce ya Allah ka sanar da shi tawilin Alkur'ani. Shi ya rubuto mana wannan hadisi, kuma kun san matsayinsa, yana daga cikin ahlul baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abun ahlus sunna wal jama'a. Ahlul baiti rasulullah gida hudu ne ko? Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Jafar da Ali Abbas, wanda su ne ahlul baiti rasulullah a duniyan sunna kenan. Ma duniyan ta aqidar shi'a kawai Ali Muhammad su ne Ali Aliyu, ba ruwansu da wani. Ina fata mun fahimta. So kun ga ya kamata duk abin da za ka yi ka san me kake, saboda in za ka zo ka san cewa wannan da me ya dogara ya ce kaza, da me ya dogara ya ce kaza. To Abdullahi dan Abbas babban masani ne, masani ne babba, kuma yana cikin sahabbai ƙanana, bai da shekaru mai yawa, amma kuma Allah ya masa tsawon rayuwa, ya yi shekara wajen 80 a duniya kafin ya bar duniya. Ya ɗauki lokaci mai tsayi yana karantar da mutane ilimi na wannan addini, yana yaɗa shi. Ba ka ke so da ni da kai da kowa mu yi ƙoƙari wajen karatu da karantar da wannan addini ɗin har zuwa bayan baka nan wani ya ɗora inda ka tsaya. To shi da ya kawo mana wannan hadisi, kuma ɗan gidan baffin manzon Allah ne, kun ga yana da daraja, ƙani ne a wajen manzon Allah, da babansa da baban manzon Allah wa da ƙani. Abbas ɗin baffin manzon Allah ne. Shi sa Umar ɗan Khattabi wata ran an yi rashin ruwa, ba a ruwan sama, sai ya je samu Abbas ɗin ya ce lokacin da manzon Allah yake raye muna tawassuli da manzon Allah. Ma'anar tawassuli da manzon Allah, manzon Allah yake jagorance su, je yana addu'a suna cewa amin. Sai Umar ya ce yanzu manzon Allah baya cikinmu, ka zo za mu yi tawassuli da kai, kai Abbas ka yi addu'a muna cewa amin. Da haka Abbas ya zo ya ɗaga hannu yana addu'a suna cewa amin. Gana tawassuli da mutanen ƙwarai, saboda matsayin da yake da shi na cewa shi babban manzon Allah ne kuma musulmi ne. Kuma kun san Abbas yana da daraja a gun manzon Allah. Wata ran da jinya ta kama shi, jinya ta kama shi yaji ba dadi sai ya bori mutuwa sai manzon Allah ya ce masa ya Abbas ya kai Abbas kada kai bori mutuwa li durrin na zalabi saboda wani masifa da ya sako maka ba in kana la budda mutamanniyan in ya zo babu makawa sai kai bori mutuwa faqul kace Allahumma me ahyini idza kanatul hayatu khairan ya Allah ka rayar da ni idan rayuwar alkhairi ne a gare ni wa tawaffani idza kanat wafatu khairan ka karbi rayuwata in mutuwa ta tafi zama alkhairi a gare ni sai masa fassara yace ba mamaki Allah ya baka jinkiri ka ƙara tsawon rayuwa ka kuma ƙara aikin alkhairi shi sa ba furin mutuwa idan za ka yi doguwar rayuwa ka ƙara aikin alkhairi wanda ke doguwar rayuwa amma idan rayuwar ka za ta tsayi ya zama barna kake yi wanda kai burin karshe da ka gana aikata alkhairi kar kai burin mutuwa domin me saboda su ake mizanin ka yayi nauyi ranar lahira mizani ake so yayi nauyi Allah da kansa ya ce fa amma man taqulat mawazinu duk wanda mizaninsa yayi nauyi fa huwa fi ishatir rad to yana yana cikin rayuwa yardarta wa amma man khaffat mawali wanda mizanin sa yayi sako sako fa ummuhu hawiya Allah ka raba mu da ita Abdullahi dan Abbas shine ya kawo mana wannan hadisi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu bi arfat yace naji manzon Allah mai dira da amincin Allah su tabbata yana huduba a filin Arfa daga cikin abin da na kiyaye yana cewa mallam yajid na alaini wanda bai samu takalma guda biyu da zai saka ba falyalbis kuffaini to ya sanya huffi guda biyu wa mallam yajid izaran wanda bai samu gyauto ba gyautan da zai daura yayi a ya sa shi a kunkumansa manzo Allah ya ce faliyal bis sarawila ko ya sanya wando yani lil muhrim ana nufi ga mutumin da yake sanye ko yake dauke da niyyar aikin haji ba zai yi amfani da wa'ancan ba matukar yana da gyautan da zai daura yana da gyautan da zai lulluba a cikinsa da haka da su za ka yi amfani wannan ainihin za mu ci abinda malam mai sharhin wannan littafi ya fitar mana ciki ko kuma kafin mu je shi harami yana da mahadurat abinda ake so mutum ya kiyaye in ya sanya harami a jikinsa malamai sun kasa ainihin mahaduratul ihram gida uku kashi na farko an yi musharaka tsakanin maza da mata cewa da maza da mata duk wanda ya sa wannan ya aikata laifi kashi na biyu ya shafi mata ne zalla kashi na uku kuma ya shafi maza ne zalla da kashe in mutum yana sanye da harabi akwai abubuwa waɗanda ba zai aikata ba wannan kuma zai iya shafar namiji zai iya shafar mace a fage na farko kenan a fage na biyu kuma zai iya shafar maza kawai bai shafi mace ba a fage na uku ko a kaso na uku zai shafi mata kawai bai shafi mai namiji ba to abin da mace da namiji suka yi musharaka na mahaburatul ihram abubuwan da aka ce wanda yake sanye da harami ya kiyaye abu na farko shine yanke farce ko gashi idan mutum yana sanye da harami namiji ko mace ba zai yanke farcensa ba ba zai yi aske gashin kansa ba mace ba za ta yi kitso ba ba za ta yanke ainihin farcenta ba wannan daga cikin abin da ake so wanda ya sanya harami ya kiyaye ina ba ta fahimta na biyu mutum ba zai shafa turare ba ba zai amfani da turare ba wannan ya shafi mace ya shafi namiji kowa na ba zan fahimta ba a shafa turare din mutun ya sanya haram tun ba zai aikata wannan ba wayannan yasa daga cikin abubuwan da aka ce mutun ya kiyaye kar yayi sakaci wajen tuka sanya su sannan na uku mace ba za ta sanya warwaro ba kashi na cikin hadisi shine al-kaffas ba ta sanya shi da aka ba za ta sanya ba abu na hudu da mace da namiji ba a neman aure in mutum yana sanye da haram kuma ba zai daura aure a wani ba in yana sanye da haram ba za ka nemi aure ba kuma ba za ka kunna daurin aure ba haka ita mace ba za ta aure ba ko ba za a daura mata aure ba idan mutum yana sanye da haraminsa wayannan abubuwa din ba a so mutum ya yi su sannan na hudu ko na biyar shi ne aljima wa dawa'i jima'i da duk abin da zai kawo shi ko zai jawo dan adam ya yi kokarin aikata shi in dai kana sanye da harami to ba a yarda ka yi jima'i ba ko da matarka ce ba dama ba za ka aikata ba haka kuma duk abin da zai jawo ainihin ka yi sha'awar aikata jima'i shi ba an haramta ya sanye da harami ba zai wannan kunga wayannan abubuwa guda hudu ko biyar da mace da namiji duka sun yi musharaka a ciki na ƙarshe shine babu farauta a kan tudu ko a cikin ruwa in mutum yana sanye da harami ba za a ga wani abu wanda na nama ka yi farautarsa ba me yasa aka kawo farauta domin da lokacin da alazai suke zuwa ai jeji suke yankuwa su zo garin ba a gyara shi kaman yadda yake a yanzu ba da haka da hanyoyin da ake bi a taho ana haduwa da dabbobi to in har kun saka harami kun je miƙatinku kun saka harami in dai kana sanye da harami ko da ka ga naman da ya halatta ka farauce shi to haramun ne ka yi farauta da ba ta mun fahimta haramun ne mutum ya aikata farauta da haka wannan bai halatta ba a yi mai a maza da mata wayannan abubuwa guda biyar ko guda shida ba su halatta ba na farko yanke farce ko yanke ko aski na biyu sa turare da ainihin mai masu da kaya waɗanda suke kama da haka na uku sanya warwaro a mata na hudu daura aure ko neman aure duka wannan bai halatta ba na biyar jima'i ko kuma abin da zai jawo a yi jima'i na shida shi ne farauta wannan duka wanda yake sanye da harami an ce ya kiyaye to sai kuma kashi na biyu wanda abu ne yake banta da maza in yana sanye da harami ba zai sa ba abu na farko shi ne suka ce dukkan kaya duk namiji wanda ya sanya harami ba zai sa dukkan kaya a jikinsa wannan mayafi guda biyu su ake so kawai su zama na a jikinka da aka je in za ka shirya zuwa aikin haji ka je ka koyi da ake daura a karkara ta biya ka haifi ta kai ta sabulanci a cikin mutane eh mana idan ka koya sosai da haka wanda yake za ka samu irin bel mai jaka sai ka siya ka sa duta kardinka da kudinka da waya a ciki zame da mutane ka san tsoron Allah mutane kullum ba yake yawa amma kun san a yana daga cikin mafi girman guri da za ka yi laifi a nan ka zunubinsa shi ne garin Makka da ka ba a yi laifi duk yadda za ka yi ka yi kokari ka kauce aikata laifi sai dai in laifin ya same ka ba bisa san ka ba ka aikata shi da kuskure amma kar ka yadda ka aikata laifi Umar dan Abdulaziz lokacin da yake Amirul Mu'minina idan ya zo ya aikata aikin haji baya kwana a Makka can wake fita ya bar gari har wata ran suka samu wani sahabi suka ce tare musu Amirul Mu'minina saboda haka yace musu a'a shi yana jin tsoron ya zauna a cikin garin Makka ya je ya saba Ubangiji. A yanzu ka je ka ga abin da yake cikin garin Makka, ba ka yi mamaki wani mun fito daga Jamrat za mu tafi harami sai ga riyal 500 a ƙasa, ya je zai ɗauka da ce alaji an haramta ɗaukar suntuwa abin da ake kira harami, ya ce babu ko zai za a tumala don zai yi ka gawa ya ɗauka ya sa a jiwo babu an ga ce ba za ka ɗauki suntuwa ba sai dai in za ka yi cikiya illali munshidin na ka yi cikiya ka ce ga wani ya jefar da kayansa sai ka ɗauka, amma ba gaban ka ɗauka ka aikata haramci. Amma ba ruwan da zai za a ɗauka ai haka mutane su ta ga mutum ya kamata ya kiyaye. To abu na farko da yake so namiji wannan kai tsaye shi kaɗai ya shafa, in yana sanye da harami baya sa tufafi ɗinkakke, ba zai sa tufafi ɗinkakke ba in yana sanye da harami. Abu na biyu wanda ya shafe shi baya rufe kansa, ai kana sanye da harami ba a rufe kai, ba za ka rufe kanka ba. Ina fata mun fahimta, ta gashi ya kamata mutum ya kiyaye irin waɗannan abubuwa ɗin don me, don kare je ya faɗa hatsari. Domin aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce in kai aikin hajji in dai karɓaɓɓe kai to bai da wani sakamako sai gidan aljanna. Shi sa idan ka je Makka idan kai mutum ne mai lura za ka yi al'ajabi, za ka yi mamaki akwai ƙasashen da matasa ba sa zuwa aikin hajji, yara fa ba sa zuwa, irin mutanen Asia nan yara za a ga tsofi ne. Sai na zama irin highly curious na so nake son me yasa tsofi suke yawa a cikin su, da suka ce ai aikin hajji an ce in kai karɓaɓɓe bai da sakamako sai gidan aljanna. To su kuma ba sa zuwa aikin hajji sai sun manyanta, saboda idan mutum ya zo in bai dawo ma dai in ya koma gida ba zai abin da zai bata aikin hajji sa, ya san dab yake da kabari da ga zai ta kiyayewa. Matashi kuwa gagawa ne ko wanda muka yi aiki hajji da shi wani ya bashi dala 100 ya karba aro ya ce zai ma za a masa fidiya ne ko hadaya, za a masa hadaya wallahi bai biya shi, ya gane yake matashi ne bai auna illar da take cikin wannan masifar da ya cinye kudin ba, kaga sai an je can a ɗauke wannan dole aikin da ya nemi ka bai wace a ga yi ya yi abu da ya yi asara. Ana ba ruwa cewa ya yi bayi da canji a taimaka masa aka ba shi irin haɗa kudin da ake a bayar sai ce shi bai fito da kudinsa ba, ba shi aka ba shi kuma ya ƙi biya. Da suka dawo Najeriya ba mutum ya ce in ya kira shi a waya ma dai da ɗauki, ka duba rashin hankali ai ga ga in ba bakin mutum ba waye zai wannan ai irin mu ko ai mana wanda ya san me yake yi, kada aka ce wannan aikin in ka yi shi ya karbu ba ka da wani sakamako sai gidan aljanna, yanzu za ka yi wasa da shi. Duk abin da dan adam yake nema in ya bar duniya bai wuce samu aljanna ba, wallahi ita dan adam yake ba wuce shi dan adam ba zai gane ba. Idan kai kuskure ka mutu ba karɓi aikin ka ba, wallahi ba za ka yi nadama da ba a taɓa yin irin ta ba, nadama da ɗan adam zai yi wanda ba a taɓa yin irin ta ba ita zai ko ba ta da amfani, ba ta masa amfani. Su ya kamata mu zama mutane masu kyakkyawan hali, masu ɗabi'u masu kyau, duk da ka je ka yi ƙoƙarin kiyaye abin da aka ce kar ka aikata shi, kar ka aikata shi, da aka lalle mu kiyaye wannan. To sai wanda abin da aka ce mata kar su aikata, ba sa sa warwaro, ba sa rufe fuskarsu, sai dai in ya zama dole a mutanen da suke muharraman su ne to sai su rufe. na wajen benta kuma ba za su je wuraren da maza suke ba sai dai in ta ku danya ta zama dole saboda akwai gunda ba da yadda zaka yi haduwa za ku dinga yi da mata musamman wuraren tawafi wuraren ainihin sa'ayi safa da marwa duk wannan za ku haɗu mutane ko tafiya filin arfa ko tafiya ainihin ko musdalifa ko ina ne yawa ka je za ka ga sai ka kwanta a nan nan ga kan wata mace nan ga kafar ka dole a musdalifa an kwanta rirres ga tashi ga ganta kaman kaman me what is so ga za ga kowa babu sarki babu gwamna babu shugaban kasa babu wani mai matsayi kowa a wani lokacin da dai kuke da kowa kowa da dai kuna gaban Ubangiji kana da hankali sai ga wannan fa kamar lahira ga yadda kowa ya kasance kuma ba a so in mutum yana sanye da wannan arabi ya yi irin waɗannan ayyuka to mallam ya ce ma'anil kalimat zai gwada mana ma'anoni daga cikin kalmomin da muka tsinkayo su cikin waɗannan hadisai ya ce la yalbisu ai kala nawawi ya ce haza min badi'il kalam wajazili ya ce wannan yana daga cikin ainihin iya magana da kuma tsadar magana irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa da aka tambaye shi bai ce a karkasa kaza kai ga irin abu kaza da abu kaza za ka sa a saboda ya iya bada amsa ya iya jawabi sai ya ce ba a sa kaza li anna ma la yalbisu man hasara domin duk abin da ba za a sa shi ba takaitacce ne an iyakance shi zaka yin yace ka sa kaza da kaza ai abin da zaka sa yana da yawa amma abin da ba zaka sa ba takaitaccen abu ne to da haka sai aka ce kar ka sa kaza kar ka sa kaza kar ka sa kaza na baton bayanda da haka shi kenan ya kamata mu kiyaye yace wa ammal malbusul ja'id amma tufafi wanda ya zama ya halatta ba gairar munhasir ba abu ne wanda za a iyakance shi ba kowane irin tufafi ya halatta maka a shari'a za ka sa matukar shari'a ba ta ce kar ka sa iri kaza ba to da haka sai aka ce a'a a wajen aikin hajji sai aka ce ga waɗanda ba za ka saka ba kawai su za ka kiyaye kar ka saka kaza kar ka saka kaza kar ka saka kaza sannan na biyu alkamis ya ke nufi da cewa me alkamis din nan sai ce huwa ma yafsilu wa yalbisu ala hay'atil badn wannan shine abin da yake rarrabewa ana sanya shi a bisa ainihin jikin dan adam gaba ɗayansa sai ya biyo gaba ɗaya arsala wilat wannan kowa waye ma yalbisu ala al-asfal al-badn shine wanda yake sanya a ƙasan gangan ciki shine wando na dan adam bi akmamin wanda yake da kafafuwa ko abin nan me yake kiran su ko ai kafa dai kafa za a kira yana da kafa kuma yana da aljifai sai al'ama'ima wa hiya allati tulaffu wa takuru ala ar-ra's shine wanda ake nadawa ake kewaye kai da shi shine al'ama'i amma guda daya me guda daya shine ake kira shi al-imamat amma ama'ima jam'i ne to mutum ba zai sa rawani ba baranis yace wa huwa saubun rasuhu min mulassaqun bi yace tufafi ne wanda fula an ratiya tare da shi an sanya da ka irin wannan akwai fuluna da muke a riguna da muke sawa dogaye wanda a ciki a wuyan an sa musu fula to yace irin wannan nau'in ka su ake kira barasi sai za'afran yace nabatun yusabu bihil siyab yace wani tufa wani ainihin ciyawa ce wanda ake kaman tirala kaya da shi da wadon mai za ku sa ku tirare anan ma wanda mata suke yi ko wanda idan aka je aka siyo ana tirala tufafi da shi sai ka dinga fitowa kana sa tufafin ka ba tare da ka sa tirare ba a jikin su saboda haka da shi da warasun du tirare ne ana amfani da su yace qala ibnu al-munzir yace ibnu al-munzir yace ajma'al ilmi ala anna al-muhrima yace malamai maabota ilimi sun hadu cewa lalle shi mutumin da yake sanye da harami mamnu'un min libsil kamis, an hana shi wajen sanya riga, wal ama'im da ainihin rawani, was sarawilat da wando, wal khifaf da ainihin kuffi, wal baranis da kuma burnus, duka an hana shi wannan. Daka shi ba a so wanda yake sanye da harami yayi ta'ammuli da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. قال المجد ابن تيمية واتفق على واتفقوا على أن تحريم هنا على رجال ونن معلمي سيئت ونن هرمتين يقول شمضاء المحرمين خاصة نهيسا ماذا وإن سكي سيئة هرمي كي بانشي أما بند ماتا نبطن بيضا تسيب ما لأيت الفوائد ويسفايد وديد ذي بكرمان mahdhurat bil hadith khams abubuwan da ake so akai gargadi mutum ya kiyaye su in yana sanye da harami a cikin hadisin nan abubuwa ne guda biyar iyal lati la talbis sura wa'anda ba a sanya su wa ma adaha abinda yake kuma bayan wannan yalbus ana sanyawa wa hiya sunne al qamis riga wa yashmilu ma kana ma'anahu kuma wannan ya shigar da duk abin da yake ma'anar riga duk abin da zai dauki ma'anar riga ya shiga karkashin wannan da fatan bayyana yau sai na biyu al-ama'in rawani wa tashmilu kullu ma gadda ra's yace wannan kuma ya tattare dukkan abin da zai rufe kai shi ma ba amfani shi da fatan bayyana daka mutum ba zai aka na uku al-kuf sai sanya uku yashmilu kullu ma yasturu al-qadam wannan kuma ya hade dukkan abin da zai zo ya rufe digadigan mutum ba za su bayyana ba mutum ba zai sanya su ba in yana sanye da harbi kaman safa kaman hufilin kaman takalmi wanda yake zai rufe idanun sawun mutum duka wayannan mutum ba zai amfani da su sai arsalawilat wando dukkan wani abin da yake da tufafi wanda zai zo ya rufe ainihin mai ko gajeren wando ne ko dogon wando ne ba zai mutum ba zai yi shi ba zai sa shi sannan na biyar din shi ne turaren wasu da kuma za'afaran shi ma ɗan adam ba zai sa irin waɗannan abubuwa a jikinsa ba sai malam yace wannan wa hadha adamu fi haqqir rijali wan nisa yace wannan wajen sanya turaren wasu da kuma turaren za'afaran ya shafi haƙƙin mata da maza dukan su ba za su yi amfani da shi ba in suna sanye da shi yace wa ma ada hadha fa huwa halal amma duk abin da yake kuma bayan wannan ya halatta sai ba da misali as-sa'at kamar sanya agogo a hannu wan nazaratu kamar sa glass a idanu wal khatib ko sanya zobe a hannu na batun bayyana da ire-iren waɗannan duka waɗannan malai ce sun halatta idan kana sanye da harami ka sanya su babu wani laifi na batun bayyana da aka wannan hadisi ashe yana gwada mana kenan wa abbar ba'dul ulama yace wasu shi daga cikin malamai sun yi tabiri an hadal hadisi ba akan wannan hadisi babu fa kala sai suka ce la yalbisul mukhil mutum ba zai sanya tufafi dinkakke ba wa dhanna ba'dul am sai wasu sashi daga cikin fasiwa annal muhram cewa shi wanda yake sanye da harabi la yalbisu shay'an fihi khiyat ba zai sanya wani abu wanda akwai dinki a ciki ba wanda su malamai haka suka fahimta wanda ko ba haka bane a akwai kan da zaka sai wani zaka sa wani mutum babba ne haramin sa sai ya sa guda biyu ya iya daura su a kukuminsa to da ya za a haɗe su sai an ji an ɗinki ina ba ta fahimta ba ana nufin dukkan kayan da aka ɗinka ne ba za ka samu a'a kayan da zai zama riga da wando ko riga ɗinkakkiya shi ne ba za ka saka ba amma mayafin da ba zai ishe ka ba sai an ƙara wani shi kenan sai a ji an ƙara don ka samu mai don ka samu isasshen abin da za ka sanya na me na lullube jikinka don ka yi amfani da shi wajen ainihin yin harami yace la bal muraduhu abinda malume suke nabi annahu yamna'ul muhrimu ana hana mutumin da yake sanye da harbi min al libasi na aina sanya tufafi al mutad wanda aka saba na al'ada al khiyab wanda aka yi shi an dinka shi al badal za dinka shi a sanya shi al kamis kamar riga ko sarawil da wando da sauran da abin da ya kama da wayarmu alal mar'ati tanqibul aw talbisul kaffadai yace kuma ya haramta a mace ta sanya niqabi a fuskarta ko ta sanya ainihin warwaro a hannunta duka wayannan ita tana sanye da harami ba za ta yi amfani da su wajen yau da kullum ɗinta ba ba idan ba sanye take da harami ba wannan babu komai don me yasa malaci li kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa mai tsira da abinci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi da yake cewa wala tantaqibul muhrimat mace da take sanye da harami ba za ta sanya niqabi ba wala talbisul kaffazain ba za ta sanya warwaraye a hannunta ba wala an talbisul jawarib rijlain amma ta samu ta sanya safa ta kafa al jawarib rijlain safar da za a sa a kafa ya halatta a mace ta saka li hadisi yace qala ibn qudama al-imam ibn qudama Allah ya kai shi da rama yana cewa la na'lamu khilafan bain ahli al-ilm yace ba mu san wani sabani ba tsakanin mu abota ilimi sai anna lil muhrim cewa lalle mutumin da yake sanye da harami an yalbisa sarawila ya sanya tufafi idza lam yajid izara idan bai samu kyauto da zai daura ba wannan babu sabani tsakanin malamai in har ka rasa kyautar da zaka daura to babu laifin ka sa wando amma fa sai in ka rasa shi sa malami suka ce a cikin mahaduratul ihram da aka ayyana sai suka kasa wannan saba wa harmi gida uku suka ce idan mutum yayi aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce wanda yake sanye da harami ba zai aikata ba amma yayi haka jahilan saboda jahilci aw nasiyan ko kuma dan mantawa aw mukrihan ko kuma dan an tilasta shi to suka ce babu komai a kansa babu laifi babu kuma fidiya da ba don fahimta yawa misali sai kai aikata abin nan sai ka je kai yanke farci amma mantawa kai ko kuma a ilimin ka kai baka san cewa wanda yake sanye da harami ba ya yanke farci ba ko kuma wani ya tilasta ka yace sai ka aika ba to in ka aikata haka ɗaya daga ciki malamai suka ce babu komai a kanka amma suka ce in mutum ya aikata da saninsa ya aikata to nan kuma akwai mai ya saba wa Allah kuma zai yi fidiya eh kuma ba bisa ganganci ya aikata ba suka ce babu sabon Allah amma zai yi fidiya kun ga an kafa su gida uku ce da ka duk wanda yake sanye da harami ya yi kokarin kiyayewa kar ya je yayi wasa da harami domin za a iya wannan zai iya sanya shi ya samu matsala da aikinsa wanda dole sai ya yi ainihin mai sai ya yi hadaya sai ya yi fidiya haka ya kamata mu kiyaye shi yasa Ibn Qudama yana cewa babu sabani tsakanin mu abota ilimi cewa lalle mutumin da bai samu ainihin gyautan da zai daura ba babu laifi ya sa wando wanda bai samu huffin da zai sa takalmin da zai sa ba babu laifi ya sa huffi la hadisi min abbasin saboda hadisin abdullahi dan abbas kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tinaji manzon Allah mai tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi yaqtuhu yana huduba a filin arfa yana cewa mallam yajid na alai wanda bai samu takalma guda biyu da zai sa kaba ba da zai saka ba falil biskufai ya sanya huffi guda biyu amma lam yajid izaran wanda bai samu kyautan da zai daura ba falyalbis sarawil, ya sanya wando, muttafaqun alayhi. Sai malam yace waqtilfal ulama, amma malamai sun yi sabani fi hukmul mar, wajen hukuncin mutumin da yake sanye da harami. Alladhi la yajiduna alayhi, wanda bai samu takalmi ba, wa wajada kufaini, sai ya samu hufi guda biyu. Hal yajibu alayhi qada'uhuma, shin ya zama dole sai ya yanke su, kamar yadda yazo a cikin hadisi min asbali amla, sai ya yanke saman su kasan su koko? A'a, malam mai littafi sai ce ala qaulaini, wannan an yi maganganu guda biyu. Wasu malamai suna cewa kila innahu yajibu alayhi qada'uhuma min asfali min al-ka'bayn, malamai suna cewa wajibi ne ya yanke su kasa da idanun sawunsa. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma malam mai sharhin littafi yace wa huwa qawlu Urwatu wa Malik wa Thawri wa Shafi'i wa Ishaq wa Ibn al-Munzir, duk wannan malamai sun tafi akan wannan ra'ayi cewa wanda ya zo aikin hajji amma bai da takalmi amma ya samu kufi, to wajibi ne sai ya yanke su kasa da idan sawunsa, ba zai sanya su da tsayinsa. Wannan magana yace daga cikin malamai da suka shahara da wannan fatawa akwai Urwatu dan Zubair, akwai Malik, akwai Imam Sufyan al-Thawri, akwai Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris, akwai Ishaq, akwai Ibn al-Munzir, duk wayannan sun tafi akan wannan ra'ayi. Li hadisi ibn Umar, saboda hadisin Abdullah dan Umar wanda yazo a babu al hadisi awwal, hadisi na farko a cikin wannan babu. Wa qila la yaqaw, wasu kuma suka ce a ba zai yanke kufin nasa la wa tan bayyana. Wa hadha huwa al mashhur min hadhi min mazhabi Hanabil, ita wannan ita ce magana da ta shahara a mazhabar ɗan Hanbaliya. Su suna ga cewa in ka samu hukmi to ba sai ka yanke shi ba. Li hadisi ibn Abbasin, saboda hadisi Abdullahi ɗan Abbas wanda aka kawo hadisi na biyu a babu, wa huwa ya tabiru nasikan li hadisi ibn Umar, su a wajensu suna kula da cewa wannan hadisi na biyu kamar ya zama ya soke hadisin farko, da haka shi ne an samu annasik wa mansukh kenan, wanda ya zo aka soke shi da wanda ya soke, wanda aka soke shi na hadisin Abdullahi ɗan Umar, wanda ya soke shi na hadisin Abdullahi ɗan Abbas, da haka sai suke ga wanda ya samu kufi to ba sai ya yanke shi ba dan bai samu takalmin da zai saka ba. Na wadon bayanta lianna hadisi ibn Abbas kana fi arfa, yace domin hadisin Abdullahi ɗan Abbas an same shi ne a filin arfa. Na wadon bayanta da haka ana gabatar da ne wa abinda aka fara gabatarwa da wanda ya biyo baya, wanda ya biyo baya shi yake dauka. Na fa muna fatan Allah ya datar da mu, da haka wannan shine kadan daga ciki. Sai malam yace wa hadhal qawlu huwa ar-rajih, wannan magana ita ce magana da aka furin jawo ko qawl Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wannan ita ce magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, la'anna fil qati ida'atu lil mali, kaji daya daga cikin dalilin da Sheikhul Islam ya faɗa, yace wajen yanke takalmin akwai lalata dukiya. A hadisi kuma an ce daga cikin abin da annabi ya hana, ya ce annabi ya hana ku abubuwa guda uku kuma ya umarce ku da abubuwa guda uku, daga ciki sai ya ce me qila wa qala wa kasaratu su'al wa ida'atul mal, annabi ya hana mu aikata wannan abubuwa guda uku. Qila wa qala, baka ji ba gari baka ce an ce wani an hana, wa kasaratu su'al, an hana yawan tambaya, wa ida'atul mal, kuma an hana tozarta ko bata dukiya da kanka. Haka sai suka ce in ka sa abu ka yanke shi kaman ka bata dukiya ne, kuma musulunci ya hana barna da dukiya. Haka sai suka tafi akan wannan magana, haka wannan magana suka rinjaya ba da sauran lokaci. A kawo mu bari Allah ya kai mu wani sati sai mu tashi kan hadisi na 2016 shida Disablan ɗan Umar. Allah ya datta. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am. 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 In larura ce babu laifi, in dai larura ce gine ta to in ya sa babu laifi, saboda akwai mutanen da manzon Allah ya musu hukunci da irin wannan. Kamar misali, akwai mutumin da yake da cuta na kaikayin jiki, daga sai aka bashi dama ya sanya. Akwai mutumin da yake da kwarkwata a kansa na bai ce je ya aski gabanin lokaci da ya gishi, so dai irin wannan ne larura ta sa za a bashi dama ya sanya. Amma dai abin da yafi zama daidai shi ne ba zai zauna da wani intaken tufa ba, ko da gajeren wando ne. Wallahu ta'ala alam. Ta kunga mutum wanda zai je aikin haji, ya je yanzu kamar Allah ya saba ga abubuwa ko da suna a rubuce cikin harshen Hausa, za ka ɗauka kai ta karantawa, ga ko maluma su yi ta karantar da mutane yadda ake wannan aikin haji. Ga kuma ga su an kawo abin a guraren da ake kamar local government sukan yi mai koyar da aikin hajjin a aikace, a yi ɗakin Kaba, a yi wurare, ka je ka ga yadda ake duk sauran abubuwa. Da haka mutum inda yana neman ya yi aikin da za a karɓa, ya kamata ya kiyaye abin da aka ce ya kiyaye a ciki, wannan shi zai sa ka yi muwafaka da ladan da ake nema. Allah ka datar da mu, wanda ba su je ba Allah ya ba su dama su, wanda suke je kuma Allah ya ƙara hore musu, ko hanya sa ko a to ai abu ne mai abu da mai daraja. Wata kila da kaje kai wani kuskure, sai da ka dawo ka tuno cewa ku kaza baka yi kana, haka sai ke ta fatan Allah mai da kai ta sake maimaitawa. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يجد من أديت. تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحم وعافيهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا وينسق الصوب الابيض من الدنس. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا توصل الى ان حدوا الله تسني البركه اولا دامنا الا تشهد مروا من البركه الله تسني البركه اتكي كبابو شوا غبني نقر يا الله كذا بابو شوا غبني نا الخير كو منا سن سو كو با ما سن اي ما سو الخير ني الله كباس وايد دا باس دا الخير باس دا توسي باس دا سن قصص دا سن الامس الله كركا باس داما Allah ka bada dama a mutanen kwarai. Allah muna roƙonka fadan Allah ya muba. Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka. Ka sanya wannan damuna ta zama mai albarka. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.